بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يدرس لنا وكنا 30 دشدة، يدرس لنا 30 دشدة نزهة النظر، شرح نخبة الفكر الحافظ ابن حجر. قال رحمه الله الحافظ يجيء: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. سنة أبو نتكو أن نقوم دقتكم أسباب الطعن أبو بندس كيسائك سوكا أكن رواية الراوي. سوء الحفظ، سوء الحفظ وترشم حدا ممونر حدا أخوي حفظ من أمام ممناني، وهو السبب العاشر شيني سبب ينقوم من أسباب الطعن دقتكين سببا دعيك سوكا رواية رواية الراوي. والمراد به أبن دعيك نفيد سوء الحفظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، شيني واندا بأرنجا يرجع جانب حدث جانب ديدنسا أكن جانب كذكرنسا، wato wanda yake janibin daidansa bai fi janibin kuskurensa ba. Ma'ana wanda yake janibin kuskurensa ya fi janibin daidansa sayyi'ul hifz ne. Wanda yake janibin daidansa ya yi daidai da janibin kuskurensa shi ma sayyi'ul hifz ne. Janibin kuskure ya fi janibin daidai sayyi'ul hifz ne, wannan wadih. Janibin daidai ya yi janibin kuskure ya yi daidai da janibin daidai shi ma wannan sai ul hifz. Amma wanda janibin daidai ya fi janibin kuskure, to wannan shine wanda yake ake sifanta shi da sifatul hifz da sifatul dhabt. To sannan shi kuma ya zama to ala maratib, wanda yake fi aqsal martaba to wannan shine as-siqa, wanda yake duna zalika shi kuma sai ya zama to shine sadu. An fahimta? yaya ake gane su'ul hifz? Ya ake gane su'ul hifz? Ya ake gane janibin daidai da janibin kuskure? Me ake dubawa wanda har za a gane ga janibul khata ga janibul isaba? Da na sauran al-tuffat, wato a duba hadisansa a yi muƙaranar su da hadisan al-tuffat al-mutqini al-dhabitin masu hadda. An gane? To idan ake muƙarana, abu biyu ake nema. Abu na farko, idan aka same shi yana da tafarrud banda mukhalafa, yana da tafarrud banda mukhalafa. Dukkan huffaz ga yadda suke rawaito hadisi, shi sai rawaito shi wata fuska daban. Na biyu, tafarrud tare da mukhalafa, wato abinda ya rawaito abinda suka haɗu wajen rawaitowa kuma ya saba musu. Misali na farko, abin nan lokacin da Imam Ahmad ya zo zai kawo misali akan cewa wani daga cikin ruwat yana daga cikin masu su'ul hifz shine Yahya ibn Ayyub al-Masri al-Ghafiqi, sai ya kawo misali da hadisin da ya rawaito daga malamin sa Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Amra daga Aisha radiyallahu anha wajen karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam a Shafa'i da Wutri. Yace ya kasance yana karanta sabbi a raka'a farko da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta a Wutri, kuma yana karanta qul huwallahu ahad تقول أعوذ برب الفلق تقول أعوذ برب الناس. سي إمام أحمد يقول ها من يحتمل هذا؟ أي كيف يحتمل هذا؟ تأذى كبير وأنا من الوجن وتو معنى أي تفرج يا ذا أي أشي عليكم السلام نعم لك وتو با وندي يفت وانا أتكين المجرن يحيى ابن سعيد الأنصاري سيشي يحيى ابن سعيد الأنصاري متني وندي يكي ببما لنيمي المجرن ديوا duk fiqas din ba su faɗi wannan ba su yi shi. Haka zalika Amra Amrat binti Abdurrahman sanan nace wajen riwaya tana da almajirai da yawa ba wanda ya faɗi wannan sai shi sai kawai ta hanyar sai Yahya ibn Sa'id kuma ta hanyar Yahya al-Ghasibi haka dalika Aisha akwai wanda suka shahara da riwaya daga wajenta duk ba wanda ya faɗi wannan sai wannan kawai Yahya ibn Sa'id al-Ayyub al-Ghasibi to wannan dalili ne akan cewa sayyi'ul hifz ne shi yasa Imam Ahmad yake cewa ha da yayi magana ne akan cewa huwa sayyi'ul hifz sai aka ce sai aka tambaye shi yaya haka ya zama to sayyi'ul hifz sai aka kawo sai ya kawo wannan hadisin sai aka kawo masa wannan hadisin me zaka ce aka wannan hadisin sai ce ha man yuhtamal hada mata yi kai ka yuhtamal hada to ga wato ga misali ta za a yi a karbi irin wannan daga wajen sa aka karbi irin wannan tafarrud to da kai idan aka yi muqarana da riwayar aka gano tafarrud wannan aka gano cewa yana kadaita da abinda as-siqat ba sa ruwaitowa wannan alama ce ta su'ul hifz abu na biyu aka gano kan cewa yana saba musu yana saba musu abinda mutane suke riwaya shi sai je ruwaito abinda ba haka yake ba ya saba a cikin riwayar sargare su to wannan shi ma dalili ne akan cewa sayyi'ul hifz to wa huwa ala qismain shi su'ul hifz kashi biyu ne in kana laziman lirrawi fi jami'i halatihi fa huwa shadh ala ra'yi ba'd ahli alhadith idan ya zama to su'ul hifz dinnan me lazimtar rawi ne a dukkan halayensa to hadith to wannan shine ake cewa ash-shadh ala ra'yi ba'd ahli alhadith a ra'yin wadansu malaman hadith wato hadithul sayyi'ul hifz idan tafarrada bihi fa huwa shadh wadansu na kiransa kuma munkar idan ya tafarrudi da shi to wato su'ul hifz din iri biyu ne akwai wanda yake mulazim haka sifar rawi take wato jiddadin a cikin rayuwarsa haka yake dama ba shi da hadda saboda haka ba a buƙatar ma binciken lokaci da zamani kawai abinda ake so a cikin wannan a tabbatar da cewa an sifanta shi da haka su'ul hifz din da mata aka sifanta shi da su'ul hifz to hadisin da ya tafarrudi da shi ba za a karbe shi ba sannan menene hukuncin wannan hadis din me matsayin sa wannan wani abu ne daban duk da yake nan hafiz bai faɗa ba ko da ke neman yi alƙawarin kanta za mu tsaya mu kiyaye kanmu da littafi ɗin amma ɗan istidradi kaɗan ku yi tarkizi in ba ku riƙe ba babu komai tunda baya cikin littafi hadith sayyi'ul hifz idan aka yi tafarrudi da shi ni kuma Malam Umar wannan na fulata ku ban gane ta ba o sai la'asar ku gani la'asar ku gani ba ta shaytul masjid ba ce da yamma ku yawwa to shikenan na ce sai ce ban gane ta ba abin nan idan yarwe sayyi'ul hifz abin nake cewa yawa hukuncin hadisin sa alaikum salam a to ba masallaci muke ba shine ne mamaki cewa ko kuma kuna hadisin wanda aka ce wannan hadisin da if da aka ce idan wanda suka ta hanyar masallaci a sai ta zamanto na fila kawai amma ba ta yi tilmas jirgin wata ba su yi masallaci ba idan dakala a hadukumul masjid aka ce na gaba ta yi tilmas jirgin wace in sun dauke ta wannan nafilan kafin juma'a sai su da hakan ana huduwa bai kamata su yi ba in ba cikin masallaci ba ne ba ko da sau ya zo a bai shiga masallaci ba ba a ɗaukan hukuncin masallaci wannan shi ne ra'ayin Sheikh Al-Albani amma kuma ayyukan salaf ya saba masa akwai hadithin aqil da kuma Imam Malik yana cewa bai gushe ba yana ganin mutane kafin sallar juma'a suna ta yin nafila haka kuma Imam Ahmad shi ma aka ruwaito ya abin nan al'adarsa ne in ya zo su ta yin nafila har sai da gab da zawal sai ya saurara daga an kira sallah kuma sannan sai tashi ya sake yin nafila ko fi dakhil masjid ko kharij masjid ko da cikin haraba masallaci ba ta daukan hukuncin masallaci shi yasa ma sayyidina Umar ya yi ta dan a rinka hira a wajen ba ta daukan masallaci eh ya shek indi dars bajin naka kallama ana fi dars alan to yake cewa kai ko kai aiki da hadisin wannan hadisin da ifda ake cewar sahabbai za su tafi kasuwa in suka je ta gefen masallaci to sai su ga masallaci su tafi da manzili sannan su wuce amma hadisin ne da ai ashahid nake cewa hadis as-sayyi'ul hifd idan ya takaita da riwaya sayyi'ul hifd idan ya takaita da riwaya hadisin sa la yuhtaju bihi ba a karbar sa eh sayyi'ul hifd shi muke ciki hadisin sa la yuhtaju bihi la yuhtaju bihi idan farada in shi kadai ne to yaya ake sa masa sunan sa za a ce wadansu suna ce masa shaq wadansu kuma su kira shi munkar abin da yake nufi da shaq anan wajen al-munkar shine wato hadithul ladhi tafarrada bihi man la yuhtamal tafarruduhu hadithin wanda bi wanda ba a karban ya tafarrud idan ya tafarrud din shi to amma ba wai ba shi da amfani bane hadith sayyi'ul hifd yu'tabaru bihi ana i'tibari da shi bi ma'ana ana karfafa wani hadisi da shi ana amfani da shi dan a karfafa hadisin wani ana karfafa amfani da shi dan a karfafa hadisin wani kamar yadda Imam Ahmad yake cewa dangane da Abdullah ibn Lahiya Abdullah ibn Lahiya yace laysa hadithuhu bidhak hadisin sa ba mai karfi bane bi ma'ana hadisin sa da'if ne ba wanda ake karban hadisin sa bane lakinni a'tabiru bihi wa astadillu bihi amma na i'tibari da shi ina istidlali da shi yace astadillu bihi li uqawi bihi astadillu bihi بحديث الحديث استدل به بحديث غيره يشبه عندي امام احمد امام احمد ابن حنبل استدل به بحديث غيره اشد يشبه ان امفاني ان كفى حجه ده شيء ان حدا شيء ده حديث وننسى شيء يكرفف شيء لا انه حجه اذا انفرد باكيوا ان شيء ان شيء يروي شيء كده حجه بني saboda shi ne suke cewa alhadith sayyi'ul hifd yu'tabaru bihi abu na biyu hadith sayyi'ul hifd yana daga cikin hadithu da'if ana amfani da shi wajen ar-raqa'iq fi babir raqa'iq wato abubuwan da suke tausasa zuciya abubuwan zuhudu abubuwan tsoratarwa da aljanna da wuta da azabin kabari da sauransu ba abin da ake tabbatar da halal da haram ba abin da yake dama sananne ne cewa wannan abun ga hukuncin sa to sai ya zamanto cewa ana buƙatar wato hadisi yazo da narkon azaba akan wanda yi an fahimta shine ar-raqa'iq
kamar yadda wannan ya faɗa kenan na gani kin tabo sa Allah ya yi cewa sai su wani malami ya kawo shi da cewa ina aiki ko da shi wannan ya yi ne suna aiki da shi da sai ke cewa da abin da ne ta bani amal
الترغيب والترهيب اي رقائق ابا هو دكي ترغيب والترهيب ده ما يكي رقائق ابن دكي نفي رقائق شيني ابن دي ابن دكي صورة تد زوجيا ابن دكي صورة تد متن الله ابن دكي توسى سزوجيا سا جانا كما دي قلني ما اكد الرقائق جمع رقيقة وطو ابن دكي سنيا رقا اتكين زوجيا ام فهمتا اكوي راوي دا امام احمد wanda har an aibata Imam Muslim wajen riwayar hadisin sa Rishdin ibn Sa'd al-Musri yace huwa duna Abdullah ibn Lahiya ahaddatha ma bi kai Abdullah ibn Lahiya ba Abdullah ibn Lahiya mashhur ne da da'af amma yace Rishdin ibn Sa'd huwa duna ibn Lahiya bai kai shi ba ahadda amma yace yuqbalu hadithuhu fi ar-raqa'iq hadisan sa adin suka zo a babin raqa'iq yuqbal sai a karba to raka wannan abun biyu nake so da yamani muku tambihi akan su to mun ce su ul hifd dinnan kashi biyu ne ko mun dauki kashi na farko ne kashi na farko din al mulazim su ul hifd al mulazim lirawi wato da ma rawin haka yake tun farkon al'amarin sa sayyi ul hifd ne eh
kuma baya bambance jalibin
shi ba eh shine wanda yake bashi da hadda ba wanda a'a shine wanda yake abinda ake nufi da shi wanda janibin sawab din sa bai rinjaye akan janibin khata din sa ba shi ake nufi ko ai hakuri kar a fata waya al-qism al-awwal ko to al-qism al-thani aw kana su al-hifd tari'an kashi na biyu kenan so al-hifdh zaman to tarihi ne da babu shi sai yazo ya faru an gane wancan mulazim ne dama tun farkon al'amarin sa haka yake sai al-hifdh ne haka Allah ya halicce shi bai taba zamantowa fiqa a wajen malaman hadisi ba wannan ku su'ul hifdh din sa tarihi ne asali da fiqa ne sai ya zamanto daga baya yazo ya samu sai ya zamu su'ul hifdh wannan ya abin yake zamantowa wato tarihan ala rawi wanda su'ul hifdh din zai zo ya same shi in maliki barihi in ma dai saboda girman sa girman shekaru an san idan mutum girman shekaru yazo yanda yake kiyaye ilimi ba kamar yanda yake ba kamar da ba yanda yake kiyaye abubuwa ba kamar da ba sai ya ga mutum ya manta shi ya yi abu yanzu ya manta wanda yake wannan kuma yana saba daga halitta zuwa halitta au li dhahabi basarihi ko kuma tafiyar ganin sa makanta al'ama kenan da ya kasance ne littafi ne yana karanta idan sa yana karanta littafin sa kuma ko a karanta yana gani in hadisin sa ne ya sani in ba hadisin sa bane ma ya sani tunda yana iya karanta littafin sa sai yazo ya makance in ya makance kaga kenan sai yazo a karanta masa littafin sa tunda baya gani bai san wanne ne hadisin sa ba bai san ba wanne ne hadisin sa ba aw li ihtiraqi kutubihi ko littafansa su kone aw adamiha ko littafansa su bata bi an kana ya'tamiduha da yana dogaro akan littafansa yanzu babu littafai din faraja ila hifdhihi sai ya koma ya rinka magana riwaya daga haddasa fasaha sai ya zamanto ya samu su'ul hifdh wato ya zamanto janibin khata din sa yayi tsagawa akan janibin isabar sa fahada huwa al-mukhtalif wannan shi ake ce ma al-mukhtalif kuma wannan shi ake ce ma al-ikhtilaf asalin ma'ana al-ikhtilaf fasad al-aql jirkitar hankali ana cewa ikhtalata fa huwa mukhtalif ana cewa kulita fa huwa mukhalif din ma'anar su zahaba aqluhu wa fasada aqluhu hankalin sa ya jirkita ya tafi to zaka ji misalan al-ikhtilaf asalin sa wato likibar sinni girman shekaru wanda girman shekaru ne sai ya manta hadisin sa to daga ciki yanzu misalin wanda yake girman shekaru idan mutum ya zamanto shi asalin mai ikhtilaf da yana da hadda da girman shekaru suka zo sai ya zamanto kanta hadisan sa ya manta su ya rikice da ya rikice to a lokacin nan sai ya tsaya a duba a gani tunda wannan su'ul hifdh tsari ne za a ce gabaki daya wannan hadisin sa sun zamanto an watsar da su rayu ba dan haka al-mukhtalif yana da halaye guda hudu al-halatul ula ya zamanto an san wanda an san hadisan sa da ya riwayar su kafin ikhtilaf lokacin da yake da hadda kenan ko to ba da mushkila waɗannan ba su da mushkila tunda da shi hafid ne daga baya ne yazo ya jirkita to wannan halar nau'in hadisan guda biyu ne yaushe ne zaka san cewa hadithul mukhtalif sahihu hadisihi shine idza kana qabla al-ikhtilaf ya zaka gane hadisan sa da suke qabla al-ikhtilaf ya zaka gane hadisan mukhtalif da suke qabla al-ikhtilaf ta hanya biyu hanya ta farko wanda yake yayi riwaya daga wajensa qabla al-ikhtilaf kuma bai yi riwaya daga wajensa ba yayin da yazo ya ikhtilaf in ma saboda ya mutu kafin lokacin ikhtilafin sa an gane wa in ma yayin da ya ikhtilaf ya gane ya ikhtilaf sai bai saki riwayar ko da harafi ɗaya daga wajensa ba an gane na biyu yayi riwaya daga wajensa kafin ikhtilaf da bayan ikhtilaf amma ya mayyaza wanda ya riwaya daga wajensa kafin ikhtilaf da wanda ya riwaya daga wajensa bayan ikhtilaf kamar yadda aka ruwaito daga Waqi' ibn al-Jarrah da aka tumce shi da aka yi masa magana wajen riwayar sa daga wajen Sa'id ibn Abi Aruba yana shiga wajen sa riwayar hadisin sa yace watarani haddathtu illa bi sahihi hadisihi to kaga nayi riwaya da wani hadisi ne in ba hadisin sa wanda yake riwaya ingantaccen hadisi ba wato ma'ana ya fahimci hadisin sa da yake qabla al-ikhtilaf ingantacce da wanda yake ba'da al-ikhtilaf wanda takhlid ya shiga cikin sa sai ya kyalame takhlid din ya kawo sahih hadisi saboda ka halatul ikhtilat dinnan ai wato ariwa hadisan da suka zo kafin ikhtilat ta hanya biyu ake gane su kun gane saboda haka wannan kun ga inda ake tabbatar da wato hadisan mukhtalit karbabu kenan wanda suke qabla al-ikhtilat al-halatu thaniya hadisun mukhtalit da ya ruwaito bayan ikhtilat an gane ya tabbata wannan hadisin ya ruwaito shi bayan ikhtilat wannan hadisin ba za a karba ba babu iskal akan wannan tunda an tabbata cewa wannan hadisi ne da ya ruwaito shi lokacin da su'ul hifd ya zo masa ko ba haka ba saboda haka duk hadisin da mukhtalid ya ruwaito bayan ikhtilat fa laysa min sahihi hadisi al halatu thalitha hadisin da ya ruwaito wanda ba a san yaushe ya ruwaito shi ba qabla al ikhtilat ne ko ba'da al ikhtilat an gani to shi wannan me hukuncin sa na shi mara da sai ba za a karbe shi ba yawa sai in ya dace da waɗansu hadisi sai in an samu qara'in da suke nuna kan cewa ya wannan hadisin bai ikhtilat ba bi ma'ana ya samu waɗansu yin muwafaka da shi an fahimta ko kuma a samu mutane da yawa sun ruwaito daga wajensa ko da ba'da al-ikhtilat ne domin in suka ruwaito da yawa ya nuna kan cewa kenan wato wannan hadisin takhlid bai shigan masa ba yana riwaya da shi a lokaci daban-daban ala watiratin wahida an fahimta saboda haka wayannan halat na ikhtilat din guda uku dole ne a mutum dole ne a kula da su wajen hadisin al-mukhtalif to wanda to kaga kuma ba za a iya tabbatar da waɗannan halaye guda uku ba sai an san lokacin da ya ikhtilat tunda lokacin da ya ikhtilat shine zaka san suwaye suke ruwaya daga wajensa kafin ikhtilat suwaye suke ruwaya bayan ikhtilat suwaye wanda al'amarin su bai bayyana ba في الغالب اذا suka idan dai da yawan su daban-daban in dai ba an samu qarina da ta nuna cewa a majalisi suka ruwaito guda daya ba to qarina cewa su ruwaito daban-daban tafi karfi bisa ya zamanto kan cewa a majalisi guda suka samu ai aiki da wannan qarinar cewa wannan alama ce cewa ya kiyaye hadisin sa musamman in ya zamanto kan cewa ƴan garuruwa daban-daban ne kaga wannan zai karfafa kan cewar yanzu kamar wannan hadisi din ne hadisin ibn mas'ud hadisin da yake cewa idan ɗayan ku zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya zabi lafazi kyakkyawa ya masa salati sai ya kawo ya ce allahumma salli ala muhammadin menene abdika wa rasulika nabiyir rahma wa menene na banta da ya kasa hadisin nan a cikin jila'ul afham ibn qayyim ya kawo shi to sai ya suka akan hadisin da cewa wannan hadisin mas'udi ne abdurrahman al-mas'udi ya daga cikin masu wanda suka shahara da yin ikhtilaf yace domin ya ruwaito shi domin mas'udi ya yi ikhtilaf to amma in da aka zo in mutum ya takhrijin hadisin sai ya ga mutane wajen biyar ne suka ruwaito hadisin daga wajen mas'udi kuma manya-manyan malamai irin su Sufyanu Thawri da irin su Za'ida ibn Qudama manya-manyan malamai kuffat suka ruwaito hadisin kuma duk suka ruwaito shi ala watiratin da riwaya daya saboda haka sai ya karfafa akan zato kan cewa wannan al-mas'udi ya kiyaye wannan hadisi ikhtilati bai shiga cikin sa ba saboda haka shi yasa yake da muhimmanci al-mukhtalit in za ka yi magana akan al-mukhtalit ka san yaushe ya ikhtilat misalin al-mukhtalit wanda yake ya yi ikhtilati da kibar sin suna da yawa har ma an yi littafi a kan su sunan littafin al-kawakibun nayyirat fi man ikhtalata min ar-ruwati thiqat الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات تو daga cikin misalan akwai Sa'id ibn Abi Aruba Sa'id ibn Abi Aruba daga cikin manya-manyan malaman Basra ne wanda su hudu uku sune manya-manyan almajiran Qatada sune tabakan ula na almajiran Qatada da Sa'id da Hisham ibn Abi Abdullah al-Dastawai da Shuba ibn al-Hajjaj. To a cikin su Sa'id ibn Abi Aruba shine wanda ya sami ikhtilaf. Ya shahara da Hibs dan hakirali yake makansa daqqaka bil minhaz daqqaka bil minhaz habba al-fulfuli. Muna karatu zan bugo nan mun tashi. Daqqaka bil minhaz habba al-fulfuli. Naka ban san ma'anar wannan al-minhaz wai wani dutse ne da ake nika da shi. Habba al-fulful kuma kun san dai fulful tattasai. Wato bugo yadda kake nika habbal fulful to haka yake nika karatu wai kinaya ne akan shiddatul hifz haka mutanen kufa suke masa kirari kuma shi kansa yake makansa kirari haka da takabil minhaz habbal fulful to amma yayi ikhtilaf a ƙarshen rayuwarsa kuma malamai sun mayyaza lokacin da yayi ikhtilaf din Imam Ahmad yace كل من سمع من ابن ابي اروبا قبل الهزيمه فهو الصحيح فسماؤه الصحيح ومن سمع منه بعد الهزيمه فسماؤه لا شيء ما يكي نفي ده الهزيمه دو وند يي روايه ده سيد ابن ابي اروبا كافن هزيمه ابو لكن نفي ده هزيمه اكو ابراهيم ابن عبد الله ابن الحسن وند يي فتو يي ما بنو العباس تاواي ده cikin zuriya daga cikin ahlul bait ya da cikin mun san akwai annabsu zakiya da shi ibrahim ibn abdullah ibn al-hasan da suke khuruji to shekarar da shi ibrahim ibn abdullah ibn al-hasan a basra ya khuruj din sa to sunan a shekara ta 145 ne to ita ce ta shekara da al-hazima sanata 145 to kaga imam ahmad ya haddada wannan to duk wanda ya tabbata cewa sami'a min al-min ibn abi aruba kafin wannan shekarar to sama'uhu sahih wanda yaji bayan wannan sama'uhu lashe wanda kuma yaji du fatarar biyun to shi sai a kokarin ai tamizin hadisin sa ai tamizin wanne ne qabla wanne ne ba'd in an yi tamiz fa biha wanne ma in ba ai ba yulhaq bi man sami'a minhu ba'da al-ikhtilaf haka dalika wanda eh shine ai wanda yake sami'a qabla al-ikhtilaf wa ba'da al-ikhtilaf wa lam yatamayyaz an fahimta akwai su misalan da yawa amma nace muku zan kawo muku misalin wannan kawai na biyu dhahabul basar shi ma su'ul hifz at-tari ne misalin sa Abdurrazzaq ibn Hammam as-Sanani Abdurrazzaq ibn Hammam as-Sanani malamin Imam Ahmad ne a shekara ta 100 ya makance a shekara ta 200 takriban ya mutu shekara ta 211 to a shekara ta 200 takriban ya makance to Abdurrazzaq ne musannaf Abdurrazzaq to ya makance duk wanda yayi riwaya daga wajensa kafin ya makance hadisansa mustaqima ne amma bayan ya makance hadisan wanda suka ji daga wajensa bayan ya makance hadisansa akwai muskila akwai kurakure Imam Ahmad yake cewa mun ji rawaina an Abdurrazzaq wa huwa sahihul basar yanzuru fi kutubihi thumma jaa haula'i fa atawna bi ahadith tukhalifu ma sami'na minhu وهو بصير yace mun yi riwaya daga wajen Abdurrazzaq yana gani yana kallon littafin sa sannan waɗannan suka je suka yi wata riwaya daban suka zo mai da hadisi da suka saba abinda muka rubuta muka karanta a wajen sa alhali yana gani sauran hagari kaje kenan illar riwayar su shine cewa sun ji daga wajen su lokacin baya gani ba'da dhahabi basarihi bima'ana ya zamanto cewa amma da sharadi wannan ya zamanto ba mai hadda bane ya zamanto ba mai hadda bane idan dama yana haddace hadisansa ba kawai ya dogara ga littafin bane to wannan makanta sa ba ta tasiri ba kamar akwai wani rawi daga cikin mutanen Basra cikin rijalul Bukhari Wuhayb ibn Khalid dhahaba basaruhu ya makance da aka shigar da shi kurkuku amma saboda ya kasance shi yawancin riwayarsa yana yin imla'i da shifta yake yi saboda kaga yana da hifz min ahli al-hifz to wannan makantar ba ta tasiri akan hifzin sala an fahimta to na uku ihtiraq al-kutub shi ma daga cikin asbabul ikhtilaf ne konewar littafai misalin wanda yayi wannan shine Abdullah ibn Lahiya al-Misri Abdullah ibn Lahiya yana daga cikin malamai wanda yake sun shahara da yawan hadisai dan har Imam Malik yana tambayar mutanen Misra amma sami'tumuhu yadhkuru al-hajj ba ku jena cewa ga shekarar da zai zo hajji ba saboda yana kudin ya zan shi tunda dai in ya hajji zai biyo ta Madina Imam Malik ma a bisa matsayinsa da imamansa yana kudin ya ga Ibn al-Hiya dan yi riwaya daga wajen sa saboda ya shahara da tare ilimi mai yawa to amma kafin ya mutu da shekara 5 sai littafansa suka kone kuma dama ya kasance yana riwaya ne daga cikin littafansa saboda haka ya zamanto hadisansa ba su zamanto karbabbu ba ko musamman an kasa tamizi tsakanin wanda suka yi riwaya daga wajen safafin ikhtiraq al-kutub da ba'da ikhtiraq al-kutub Imam Ahmad ya haddade shekarar da littafan nasa suka kone daga riwayar wanda daga cikin malaman garin su Isa ibn Tabba yace shekara ta 169 shi kuma ya mutu 174 haka bayan konewar littafan da shekara 5 ya rasu an bayyana aw adamha bi an kana ya'tamiduha ko kuma zaman to babu littafan zaman to da yana dogaro altafan ne sai littafan suka bata bi ayi tariqa min at-turuq bi ayi tariqa min at-turuq zaman to littafan sun bata idan littafan sun bata kamar yanda ya faru ga akwai wani Abdullahi ibn Raja' al-Makki Abdullahi ibn Raja' al-Makki yana da littafai sai littafan nasa suka bata to wannan za ka ga hadisansa ba za su zamanto karɓaɓɓu ba ko kamar wannan al-Auza'i Imam Ahli Sham shi kuma hadisan da ya rawaito daga Yahya ibn Abi Kathir sai suka bata saboda haka ya zamanto da'if fi Yahya ibn Abi Kathir ya zamanto mukhtalif ne amma ikhtilatin nasa muqayyad ne ba mutlaqan ba kun fahimta littafansa da ya rawaito daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari Yahya ibn Abi Kathir al-Sa'i sune wanda suka bata faraja ila hibdihi fasa'a ya zamanto yana dogaro ga littafan sai ya koma yana riwaya daga haddarsa ya zamanto hibdin sa bai kyau ba to wannan amma da sharadi idan ya zamanto cewar akwai istithna'i kai istithna'i na farko na riga na faɗe shi ya zamanto da yana haddace littafansa yana haddace hadisansa to sawa'un a makancewa yi ko littafan ne suka kone ko suka bata kaga wannan ba za su yi tasiri akan riwayar sa ba tun da ma mai hadda ne ko to hala ta biyu da ake istithna'i ya zamanto cewa ya makance amma littafan suna nan amma yana da wanda yake amintacce da zai iya gaya masa abin da ke cikin littafin an fahimta ya da amintacce wanda zai gaya masa a tambaye shi hadisi sai ya ce ya manta hadisin sai ya ce wani je ka ɗauko min ka karanta min cikin takaina ne aka ce da zai duba littafin ne da kansa amma da ya makance sai yake wakilta wani kuma amintacce to wannan zai zamanto karɓaɓɓe an fahimta kamar Yazid ibn Harun yana daga cikin wanda wannan ya same shi ya makance amma malamai basu tuhumce shi da ikhtilaf ba domin makanta tasa ba ta yi tasiri akan ingancin riwayarsa ba domin idan aka zo riwaya in ya manta hadisinsa sai ya ce ma wata kuyanga tasa je ki ɗauko min littafaina littafi da yake waje kaza je ki ɗauko min shi malali assalamu alaikum ya sauka to shikenan to ga nan towa assalamu alaikum to kaga wannan bai tasiri akan riwayarsa ba sai zama tukan cewa an karbi riwayar sa Abu Ahmad ibn Salama da dai ko abin nan Sufyan ibn Waqi' ne kariya suke Ahmad ibn Salama abin da yake da shi mushkilan sa kawai a hin fudin sa ne ya Imam Ahmad yake cewa kana yukhti yayi haka da hannunsa khata'an kathira amma kuna na tajannabu khata'uhu wa na'khudh bi sawabihi abinda muka sanya kuskure sai mu kyale abinda yake daidai ne sai mu karba kuma abinda yasa saboda riwaya ta tana da yawa daga cikin buhu yana daga cikin buhurin riwaya kaga duk da haka wannan a riwayarsa daga Sabit al-Bunani kuma ai sun yi ne dan su shuka akan hadisin sa da yaro daga Sabit al-Bunani an annas to tare da yanda yake yana kuskure huwa asbatun nas fi Sabit al-Bunani ya fi kowa kiyaye hadisan Sabit ibn Aslam al-Bunani tare da kuskuren da yake wajen riwaya shi yasa ko an-Nasa'i ko Ibn Hibban yake cewa Imam al-Bukhari ya bi kyauta ba ya ruwaito hadisi daga wajen irin sa Abubakar ibn Ayyash amma ya bar Hammad ibn Salama bi ruwaya daga wajen sa ba suna gina Hammad ibn Salama duk da kuskuren sa yafi Abu irin sa Abubakar ibn Abi Ayyash to wal hukmu fihi hukunci akan mai riwaya ba akan wanda yake yayi ikhtilat annama haddatha bihi qabla al ikhtilat idha tamayyaza qubila hukunci sa shine hadisin da ya ruwaito kafin yayi ikhtilat idha tamayyaza in aka bambance shi qubila ya za a bambance wannan hadisi din ما رواه قبل الاختلاط اذا تميز ان يتمي ان اك ميز شيء قبل يا ذا ميز وان ما رواه قبل الاختلاط عشان wanda ya karbi riwaya daga wajensa قبل الاختلاط اي na gaya muku ita halatu al-fatqu da na fara nake cewa tana da ta hanya biyu ake gane ta ya zaman to an san wanda ya riwaya daga wajensa قبل الاختلاط sannan na biyu in ya zaman to kan cewa an mai wanda ya ruwaya daga wajen sa ya ruwaito qabla al-ikhtilat wa ba'da al-ikhtilat yakin yayi lakin yayi tamyiz ya mayyaza wanda yake qabla al-ikhtilat da wanda yake ba'da al-ikhtilat to hukuncin sa wannan maqbul wa idza lam yatamayyaz tuqifa fihi in ko ba a bamba a tantance ba to sai a tsaya ba za a karba ba sai a yi tawakkul wanne ne yace ne ba za a yi tamyiz ba idza lam yatamayyaz shine ya ruwaito qabla al-ikhtilat da ba'da al-ikhtilat bai zaman to ba qabla al-ikhtilat bane ya zaman to ba'da al-ikhtilat wato ya tantance akan cewa qabla ba'da al-ikhtilat ne wannan la yuqbal minhu wa kadha man ishtabaha al-amru fihi hakadhalika wanda al-amrin ya zaman to mushtabih akan sa ba san yaushe ya ruwaya ba hal huwa qabla al-ikhtilat aw ba'da al-ikhtilat al-halatu al-thaniya shine rawa anhu qabla al-ikhtilat wa ba'da al-ikhtilat wannan an san rawa anhu qabla al-ikhtilat wa ba'da al-ikhtilat lakin lam yatamayyaz an gani wannan kuwa ishtabaha al-amr hal huwa qabla al-ikhtilat ko ba'da al-ikhtilat kun gani shine mashtabaha al-amr dama shi yasa na ambata muku cewa halar da ake raddin riwayar al-mukhtalif hala biyu ce an yakuna ma tamayyaz ma sumi'a minhu ba'da al-ikhtilat tabbas wannan yurad ما رواية من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز اكوية حالة اكو شين يوان ديك بأساني بقى هل هو قبل الاختلاط او بعد الاختلاط تفركوشي مقبولة an suka zo wani abu ne daban ana magana akan duk ba a samu wannan tamyiz din ba wannan sai daga cikin qara'in da ake samun tamyiz din to wa inna ma yurafu zalika bi itibari al-akhidin anhu ana gane wannan ne ta hanyar duba wanda suka yi riwaya daga wajen su shi yasa nace muku ana duba ana kassama ruwat da suka rawaito daga wajen al-mukhtalif wannan littafin al-kawakib an-nayrat in kun samu kun same shi a maktaba ku dan karanta shi ku ga yanda tsarin sa yake shi zai sa ku fahimci da ikhtilal yake domin idan ya kawo rawi sai ya kawo maganganun malamai da suke tabbatar da cewa yayi ikhtilaf sannan ya kawo maganganun malamai da suke tabbatar da zamanin da yayi ikhtilaf sannan ya kawo wanda suke riwaya daga wajensa qabla al-ikhtilaf sannan ya kawo wanda suke riwaya daga wajensa ba'da al-ikhtilaf sannan ya kawo wanda ba a sani ba ko kuma wanda suke riwaya fil halatayn an fahimta to sannan sai a ƙarshe kuma sai ya kawo waɗanda hadisan su yake a cikin sahihain domin yana daga cikin qara'in cewa idan mutum yayi ikhtilat idan aka rawaito hadisan sa a cikin sahihain to dalili ne akan cewa wannan sahihin hadisin sa ne saboda haka in ma dai ya ji qabla al-ikhtilat wa in ma an mayyaza hadisin sa kan cewa yana daga cikin sahih hadith al-mukhtalif wannan shine abin da ya danganci ma ya ta'allaq bil ikhtilat da na so karatun namu ya kai har zuwa karshen ma'rifat al-hadith al-hasan amma saboda ina da akwai bako da zai zo mana a airport yanzu zan je taron sa to zamu tsaya anan wajen akwai kawai abu na karshe shine al-ikhtilat akwai hali biyu da yake baya tasiri a tabbatar an yi ikhtilat amma ya zama to akwai hali biyu da baya tasiri na farko ya zamanto ba ikhtilat bane kawai taghayyur ne canzawar hadda ne wato ya zamanto kan cewa ba ya rikice bane gabaki daya a'a haddasa taru kamar abin da ya samu ga Hisham ibn Urwa da ya tafi Iraq haddasa ba kamar lokacin da yake ne lokacin da yake Madina ba to wannan ba ikhtilat ake kiransa ba taghayyur ake ce masa to wannan baya tasiri akan ba a raddan hadisi saboda shi hali na biyu a tabbatar mutum yayi ikhtilat amma lokacin da yayi ikhtilat bai riwaya ba ba wanda ya riwayar hadisi daga wajensa saboda yana da ƴaƴan malaman hadisi ɗaliban hadisi sun san yayi ikhtilat idan ɗaliban hadisi sun zo ruwa sai ce ku tafi al-sheikh baya ta hadisi su hana a yi ruwa su hajjade shi yi masa hijab ba zai yi riwaya ba kamar yadda ya faru ga Jarir ibn Hazim tunda yana da Wahab ibn Jarir Wahab ibn Jarir yana daga cikin malaman hadisi yana daga cikin rijalul bukhari rijalul shaykhain da ya gane baban sa yayi ikhtilat malaman daliban hadisi da su ruwaya wajen su sai suka ce sai ya ce musu al-sheikh qad raqqa to hibdin sa yayi rauni koma haka zalika Abdul Wahhab al-Thaqafi yayi ikhtilat Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi yayi ikhtilat shi ma bai riwaya ba bayan ikhtilat din sa ba wanda aka gane ikhtilat bai riwaya ba to wayannan sune furu da far'ain da ake ambata wajen batun abin din al-ikhtilat
zaman to da majlisi da hadisi in ka sa dama ai aksa ai zaman to ba dama yana da hadisi jeran wannan
eh in haddace ta ragu wannan babu laifi wannan ba zai tasiri akan raunin hadisi ba zai sa hadisin sai rauni ba na'am ba zai saba musamman in ya zama to akwai qara'in da suka tabbatar da shi na'am raunin hadda yani raunin hadda bil muqarana da haddasa ta da ba wai mutlaq inna rauni bane bil muqarana da haddasa ta da إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما
مقالته
إن بايا إيتقاد وتحلت شنكريا دومين يكرففا رأي إنسان so kenan bari mu tsaya a nan wajen subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik